sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da dan gari shirin hadin gwiwa na murya Amurka da tashoshin radio a kasashen Afirka kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Yau ranar Asabar 22 ga watan Oktoba na shekarar 2022 ga labaran duniya mai karantawa Sarfi Hashim Gumel. Je Juma'a manyan jami'an tsaron Amurka da na Rasha sun yi magana ta wayar tarho a karan farko cikin ƴan watanni yayin da jami'an Rasha suka nuna yiwuwar bude wata sabuwar tattaunawa yayin da sojojin Ukraine ke dab da shiga birnin Kherson mai tashar jiragen ruwa da Rasha ta mamaye. Dukansu Amurka da Rasha sun ba da sanarwar tattaunawar da aka yi tsakanin sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin da ministan tsaron Rasha Sergey Shoigu inda suka amince da abin da aka fi mai da hankali a kai shine yakin Ukraine. A cewar sanarwar ma'aikatar tsaron Pentagon, Austin ya jaddada muhimmancin kiyaye hanyoyin sadarwa a yakin da ake yi a Ukraine. Ita kuma sanarwar Kremlin cewa ta yi jami'an biyu sun tattauna matsalolin tsaro na duniya musamman halin da ake ciki a Ukraine. Kafin wannan tattaunawa ta jiya Juma'a, maganar da Austin da Shoigu suka yi ta ƙarshe ita ce ta ranar 13 ga watan Mayu, lokacin da sakataren tsaron Amurka ya yi kira da tsagaita wuta cikin gaggawa a Ukraine. An yi zanga-zanga a kudu maso gabashin Iran jiya Juma'a, inda masu zanga-zanga suka kai hari kan bankuna kamar yadda kafafen yaɗa labaran ƙasar suka rawaito, yayin da wani babban malamin addini ya yi kira da ɗauki tsauran matakai a kan masu zanga-zangar a faɗin ƙasar. Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta shafi makonni 5 ana zanga-zanga da ta ɓarke bayan mutuwar Mahsa Amini mai shekaru 22 a hannun 'yan sanda a watan da ya gabata. Kamfanin dillancin labaran Irna ya rawaito shugaban 'yan sandan lardin Ahmed Tahiri ya ce 'yan sanda sun kama mutane aƙalla 57 waɗanda aka bayyana a matsayin masu tayar da tarzoma bayan da masu zanga-zanga suka yi ta jifa da duwatsu tare da kai hari kan bankuna a birnin Zahedan. Gidan talabijin ɗin ƙasar ya ce masu zanga-zanga kusan 300 ne suka yi maci a birnin bayan an idar da sallar Juma'a, ya kuma nuna bankuna da shagunan da aka farfasa tagoginsu. Labarin duniya na zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A ranar Litinin nan ne za a fara tattaunawar zaman lafiya kan yakin ƙasar Habasha a Afirka ta Kudu a cewar ƙungiyar tarayya Afirka AU jiya Juma'a, biyo bayan alƙawarin da gwamnati da dakarun Tigray suka yi tun farko na shiga tattaunawar. Gwamnatin Habasha da ƙawayenta da suka haɗa da sojojin Eritrea na ci gaba da fafata da dakarun Tigray a arewacin ƙasar tun daga ƙarshen shekarar 2020. Rikicin ya yi sanadiyar mutuwar dabban mutane da raba miliyoyi da mahallansu, ya kuma bar wasu dabbai cikin matsananciyar yunwa. Ɓangarorin biyu sun ƙudiri aniyar tattaunawa a farkon wannan watan, amma an jirkirta saboda wasu dalilai. Kwamitin zaman lafiya da tsaro na ƙungiyar tarayyar Afirka ya faɗa jiya Juma'a yana maraba da alƙawarin da aka ƙulla na shiga da gaske cikin shirin samar da zaman lafiyan. Daga ƙarshe shugabannin ƙungiyar tarayyar Turai a taron majalisar da za a Brussels a wannan makon sun nuna damuwa kan yadda za su mayar da martani ga ƙaruwar ƙarfin tattalin arziki da diflomasiya na ƙasar China. Ko da yake shugaban ƙasar China Xi Jinping ya nuna aniyarsa ta ci gaba da aiwatar da manufofi masu tsanani kan ƙasashen ƙetare a taron jam'iyyar gurguzu a birnin Beijing. Yayin da yakin Ukraine ya fa ɗaukar hankali, shugabannin za su sadaukar da fiye da sa'o'i 3 na taronsu na kwanaki 2 da za a kawo ƙarshen sa ranar Juma'a don tattauna bisa manyan tsare-tsare kan dangantakar tarayyar Turai da ƙasar China.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin Tubalin Tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na Tubalin Tsaro, wanda ni Hassan Maina Kaina zan gabatar. A wannan mako za mu ji karshen tattaunawar da abokin aiki na Nasiru Adamu Ali Kaya yayi da sakataren kwamitin babban hausar rundunar tsaron Najeriya, Farfesa Usman Yusuf, dangane da matakan da aka bi wurin sako waɗannan fasinjojin jirgin ƙasar nan da suka rage a hannun 'yan ta'addan Ansaru a cikin daji. Domin jin cikakken shirin, sai ku kasance da mu. Nasiru, gare ka.
Yi mana bayani yaya ake kuka karbi mutane a waje ɗaya kuka kuna shiga daji ake ce ku je can wajen duhuwar tarin karkashin dutsen can gefen bishiyar Dora, ya ake yana kuka gansu kuka tafi da su?
To su wayannan na ƙarshen?
Eh.
To ai dama in za a sako maka ko ina a ƙasar nan, in za a sako maka ai su suka san wurare su ce a wuri kaza sai a je a gansu. Kila ka je wani wuri ta kwaike ba shi ba ne, wuri ma babu sabi kaza kaza, duk dai haka. Amma sun fi ka sanin dazuzzuka da wuraren, sun za su gaya maka a haɗe na mu kwamiti abin da zan iya ce maka kenan. Sun cika alƙawarin duk da suka yi mana, saboda haka bayan wannan abin za a zauna a tunani to meye za a ci gaba da yi bayan wannan. Mu dama tun da farko kwamitin nan mun ce wai ba wai a fito da mutanen nan kawai shi ne ƙarshen aikinmu ba, bayan shi sai ne.
Na ji prof, akwai maganar wata daga cikin mata da aka sace din an ce da za a ɗaura mata aure ma a dajin ne. Ya wannan kuma ita ma tana cikin mutanen nan, ina jin 23 da kuka karbo.
Alhamdulillah tana cikin yarinya ce ɗan shekara ko 21, aka faɗi aka buga a jarida, wai sun ce za su wani babban su zai aure ta dan Krista ce kamar yadda aka yi Maliya Sharifu. Amma duk muka gano wannan abun ƙarya yake.
Hello. Prof, ita ce mai suna Azurfa ko?
Yawwa, ta yi magana ta ce wai an ji labarin cewa wai za su aurar da yarinya na Azurfa wadda Krista ce. Kuma tambayar ka shi ne ita ma an fito da ita? Ansar shi ne an fito da ita. Kuma duk magana da ake da a bayanin labarai cewa wai wani babban su zai aure ta, duka duk wanda aka fito da shi babba ko yaro muna zama da shi mu ji, wallahi duk matan da aka fito da su sun ce wannan magana ƙarya ce, ƙarya ake musu, ba su yi mana wannan magana aure ba. Kuma duk sadda muka yi magana da su muna cewa don Allah ku fito mana da Azurfa, yaya Azurfa kwanakin biyu ko uku da kafin a sako mana da ita? Su da kan za su ce jikin Azurfa ba ta jin daɗi, kullum sai mu buga ya Azurfa ya jikinta ya tana da malaria very weak da ta fito jikinta babu ƙarfi da ta fito, amma ta fito cikin tana ɗaya daga cikin duk mutane 23. Kuma yanzu ta fara samun ƙarfin jiki a asibiti lafiya lau, ai ta labari da Azurfa alhamdulillah.
Yawwa, to prof, abinda za mu ce a nan, mutanen nan tunda sun an sako duk sauran waɗanda suke hannunsu, yanzu kuma sun haƙura ne waɗanne irin mutane ne tunda an gano kamar daga baya akwai hannun ba ma kawai masu zatar mutane ba ne, watakila ma akwai 'yan Boko Haram a ciki?
Su da kansu ai sun faɗi sun ce 'yan Boko Haram. Saboda haka na farko dama na gaya maka tun da farko dole mu gane tambaye kanmu sun wai su wane ne, 'yan Boko Haram ne, Fulanin nan ne da muke kira bandit ko 'yan wane kungiya ce? To sai ka san irin wannan kungiyar ka san wanda za ka yi magana ka san ƙorafe-ƙorafensu. Amma wa'annan duk maganar da muke sun ce su 'yan Boko Haram. Amma alhamdulillah dai an samu magana, kuma duk maganar da za a ci gaba a yi mu da ba sojoji ba, ganin za mu yi ta magana a gaya za a samu zaman lafiya a ƙasar nan. taya za a bar wannan harare, taya hanyar Jigiza dawa, taya hanyar ba ma Kaduna zari, ba ma Kaduna Abuja ba za a bude lafiya, taya ba za a rika zuwa ana mamakon mutane ba ana daike, taya yaran mu za su je makaranta kwanciyar hankali. Abubuwa da yawa wannan ba karamin aiki bane,
eh anan
aikin soja bane kawai kowa ya
na anan. Professor Suma Yusuf ya nuna yanzu an daina satar kenan, kawai mutane masu bin hanyar Abuja zuwa Kaduna su yi ta tafiye-tafiyen su kar su sake jin shakka, tunda mutanen kun yi magana da su watakila sun yi hakuri.
Eh wato kaga hanyar Abuja zuwa Kaduna ko hanyar Zaria zuwa ba mutum da yawa ne, ba kungiya da yawa ce, za ka gani da yawa da yawa da yawa da yawa cikin su ga suna. Amma ni ya ku abin nan dinku a samu suwaye manya-manyan a wurin, a ga yadda za a yi a zauna a bar duk wa'annan abubuwan duk kananan wa'annan duk za a bari, amma dole a samu fahimta a zauna ana magana. Ya Allah yau shekaran mu nawa zuwa Kaduna zuwa Abuja ya zama tashin hankali, a ce ba za a iya zama ba a game sojoji su ta nasu, sarki sarakuna su yi nasu, dattijai su yi nasu, malamai su yi nasu, wa'anda za ku ma kuna nasu, kowa ya shigo. Ni abinda nake cewa kenan.
Yawwa to shikenan Professor Usman Yusuf, abinda zamu ce a nan karshe, yaya waɗannan mutane wani hali suke ciki?
Alhamdulillah, sanda aka ɗauko su daga daji amma ka yi tunani cewa mutane suna cikin daji, ga ruwa, ga sanyi, ga kura, ga matsayi, ga yau wata shida har da yarinya ya shekara biyu da rabi. Alhamdulillah yarinya nan tana ta wasanta, saboda haka yawancinsu ba ma ba yawancinsu manyan kaga ba ƙarfin jiki, duka suna buƙatar ruwa, akwai malaria, wasu suna buƙatar.
Yawwa wannan prof ya nuna har da yarinya a cikin lissafin mutum 23 ne ko kuma ita ba.
Da uwarta tana rike da ita yarinya ya karama shekara biyu da rabi, abun ban tausayi, amma alhamdulillah tana ta yawanta tana ta tsalle-tsalle.
Ita da yake yarinya ce ma ba ta san cewa ta shiga hannun miyagun iri ba.
Uwar ta faɗi ta ce ta sani don tana tambaya yaushe za su koma gida, amma an ka ganta dole ka ji daɗi ka hamdala cewa Allah ya kawo wannan lokaci za su koma gida.
Yanzu mai kukin mai ake musu a asibitin kenan?
Ya kamar dai yadda ake mu kowa wanda bai da ƙarfin jiki ko bai da lafiya, kuma insha Allah nan da 'yan kwanaki an duka za su samu ƙarfin jiki kuma. Yau 'yan uwansu sun shigo, an bar su shigo asibiti duk sun gansu daga farin ciki, ana ta tsaftar hoto, ana rungume-rungume, ana kuka, ana sai hamdala kawai za a ce sai an bar 'yan uwa su shigo su ga 'yan uwansu a asibiti. So in suka fara jin samun ƙarfin jikinsu duk sai a sallame su hannun iyalansu. Alhamdulillah.
Prof zan ce a dogon lokaci ban taba ban ga yarge da kace kun yi aikin nan da bayan shi babban hafsan rundun sojan Najeriya General Irabo kati shugaba Muhammadu Buhari ya taimaka shi ne ya yi ma wannan aikin. Ka yaba wa shugaba Muhammadu Buhari a tsawon lokaci da ba ka yaba wa gwamnatinsa?
Eh to amma ka san Allah na tuba ma Nasur mai addinin mai ce ya muka tashi, dole kai mu mutum adalci. Babu yadda za a yi a yi wannan aikin, babu yadda za a yi General Irabo ya yi wannan aikin kun ba da izinin shugaban kasa ba, komai ya sai ya gaya musu shugaban kasa, mu ma komai muka yi a daji sai mun gaya mu shi General Irabo da ya kai tara mu, shi kuma ya gaya musu shugaban kasa, shugaban kasa ya ba da izini, saboda haka in da ba shugaban kasa bai da duk wannan abun ba za a iya yin shi ba. Kuma adalci shine a faɗi cewa mutum ya a yaba mutum lokacin da yabo, kuma a soke shi lokacin da ya kamata a soke shi. Amma dai wannan alhamdulillah shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi rawar gani, kuma Jama'a Irabo ya yi rawar gani, sojoji sun yi rawar gani, duka dattijai da suka shigo wannan abun, mu kuma mutanen da muka gansu a daji mu sun ajiye mana alƙawari, kuma muna fata ya Allah ka shirye su a bar wannan abubuwan a zauna a ga yadda za a zauna a samu maslaha a ƙasar nan.
Professor Suman Yusuf, da ke da 'yan kwamitin ka duk da dai ba mu ji mutum su waye da waye ba ne, sai dai a ce kwamitin mutum bakwai, ko prof za ka faɗa mana yawan ajiye sauran membobin kwamitin na kai?
Kaga kuma ba ni ne shugaban ba, muna da shugabanmu, ni sakatare ne.
shi yasa ka fitar da sanarwa.
Yawa dalilin ka gane Haji Nasiru, dalilin da na fito na yi magana, gwamnati ba za ta fito ta yi magana ba, sojoji ba za su fito su yi magana ba, kaza kaza. Dole a fito a gaya ma jama'a kokarin da gwamnati ta yi duk wannan lokacin. Ina cikin masu sukar gwamnati cewa gwamnati ba ta kaza ba, gwamnati ba ta kaza ba, amma shigowa na cikin wannan abin na san abin da gwamnati ta yi, na san kokarin da sojoji suke, kuma dole a gaya ma jama'a abubuwan da gwamnati ta yi tun lokacin. Ana cewa gwamnati ba ta komi, gwamnati ba ta damu ba, kuma duk ba gaskiya ba ne. Ni ma ina ganin a talabijin, amma ban iya magana don ina cikin wannan abu, babu wanda ya san ina ciki, amma muna ta aiki. Amma adalci ne a fito a yi ma jama'a bayani a ce ya jama'a ga fa kokarin da gwamnati ta yi tun da farko, kuma abubuwan da muka gani, abubuwan da ya kamata a yi ba a yi ba, ba bangaren gwamnati ba. Abubuwan me ake cewa challenges, me ma challenges
kalubale,
kalubalen da muka samu na mu koma mu ci aika, za a ce ku yi hakuri, kar ku manta abinda ku ya kamata ku yi, abinda ya kamata ku sa gaba cewa kowa ya fito. Yau wata shida nan muka yi sallah, alhamdulillah. Yau dai kamar yadda na gaya ma wanda na yi magana da ke, ba wai mu ba ne ko kwamiti ko shugaban kasa ko me, a'a, yau mutanen nan da 10-23 wanda Allah ya sa aka fito da su da iyalansu, a kai musu addu'a, kuma a ba su a dan ba su wuri su haɗu da iyalinsu su yi addu'a,
su yi kuka ma watakila.
Kuka an yi ba mun gan shi asibiti ba, mun waye mun yi kukan abubuwan da muke gani. Alhamdulillah, kawai zan ce na so.
Mun gode kwarai da gaske Professor Usman Yusuf, Allah ya ba da dama, kuma duk ma waɗanda suke hannun mutanen daji ma da ko'ina a sako su su koma gidajensu.
Amin, amin. Na gode malam na so.
Masu sauraro duka-duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin abokin aikina Nasiru Adamu El-Hikaya da ya gabatar da wannan hira, Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti, sai kuma sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Hassan Maina Kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
A gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, sai mu ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da warhaka da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci a cikin wani sabon shirin da dan gari wanda sashen Hausa da muryar Amurka tare da gidajen radio ka da ke kawance da shi ke gabatar muku a kowane mako. A wannan makon gidan radio Niyya FM birnin Kwanni ne wanda ya kai ziyara a garin Cerasa Mangu da ke cikin da'irar birnin Kwanni a cikin jihar Tawajjan Guriyar Nijar. Muka leka domin samu muku tarihin garin, wanda ni Haruna Mamman Bago ne ketibis da hakimin wannan garin na Cerasa Mangu, kuma na suma da tambayar shi sunan shi kamin shi muna bayanin tarihin wannan garin.
Ni ne Alhaji Abdulka ka uban dawakin Cerasa Mangu.
Ranka dade shin wannan gari na Cerasa Mangu yau yalla wata kila a ce ana ai akwatamta, amma ba a da kisashi tabbatacce yalla ya kai kamar shekara na da garkawa. Misali
wannan garin namu na Cerasa, sai mu ce a halin yanzu dake wanga lokacin, sai mu ce tun lokacin ana yaƙi dai ne garin
yaƙi na dauri
a lokacin garin aka kawo shi.
To yane an kai an kawo garin?
To a lokacin da an kai an kawo garin, a lokacin akwai wani mahalbi ana ce mishi Dogo, shine da yazo akwai wata tsakuwa nan a tarihi nan a cikin garin yamma gari da nan bakin gidaje nan yamma gari, anan ya sansanin shi yana halibi. A wannan lokacin mu abinda aka gaya mana aka ce a wannan lokacin ne aka kawo garin, amma garin ba ana ya tsaya ba, ya yi zama wuri kamar kashi ko uku ne
wuri.
To ga na uku ne kuma aka samu garin ya tsaru a nan.
Wuraren da garin ya zama nesa ne ko kuma ana iya kimanta su a ce wuri kaza
na? To babu nisa, tunda nan akwai nan wannan wurin da ake ce maɗa a hagara, shi a wannan lokacin an ce mana garin ya zama nan bayan nan kuma na sai a ce wanga wurin da ka gani inda kaka cari ran anan kuma wannan riran da adda tarihi ba irin shi nan dai anan cikin Niger ni dai ga na sani in ba nan wurin ba to nan ma garin yayi zama nan wannan wurin tunda kusan dushi ne wanda kuma ga wani rere a karkashi gare shi
sai kuma nan inda shike
yau sai kuma nan inda shike yanzu nan ne Allah kawai garin gashi sannu har garin ya bunkasa
nan inda garin shike yanzu yalla ana iya sa mai yalla shekara nawa misali
to anan yanzu alal misali sai mu ce mu a sanin uwayen mu sai a ce garin yanzu ya kai shekara ko a ce ya kai shekara 400 da kawashi
to me yasa ake ce mai cera samangu
to sunan da aka ce mishi cera samangu shine ya duku tarihi daga sunan kamar a ce aljanni shine yake ce mai cera samangu inda ita mangon mace ce shi wannan wanda na ga maka dogon a wannan makwabtan namu anan ne ya samu aka gama shi da ita da shi bai da dangantaka da su wadanga din amma saboda hitila ta yi nisa sai suka samu suka aura mai wannan matar
kamar akwai rashin zaman lafiya tsakanin su amma saboda azamna lafiya sai an kai mai mata
lalle akwai rashin zaman lafiya tunda mu da abinda mun kusa ni duka nan wanga garin makwabtan mu sun yi iko har bisa malbaza duka ikon su ne amma mu a tarihi ba su taba ikon ba wannan abin ya gagare su nan ta baye su su mai da ta karkashin su shi mun ka sani
to yanzu kamar yalla an kai yin hakimi nawa misali a kisashi nan cikin wannan gari
yanzu an misali yanzu an kai kamar hakimi ina ji suna kai 9 zuwa 11 tunda ni ban yi bisa yansu ba amma dai suna kai tsakanin 9 zuwa 11
kai kanka yanzu ka kai shekara nawa bisa karaga
yanzu abin da gare ni ina da shekara 10 da wata 6 ba kwana 2
to garin nan cira samangu yalla wata kila shi na da wani abu wanda za a ce wata martaba gare wadda ko ina nan in an zaga yalla cikin wannan kasa ko cikin duniya wannan abin in ba nan cira samangu ba duniya ba ya samu ne shine da wannan martaba
abinda muka ji a tarihi abinda aka wadi lalle akwai martaba tunda ni ya martaba lokacin da ake yaki wannan dushen da wanga dushen duka ganiya suke yana yaki
duwatsun
gami lalle haka aka tabbata mana ganiya suke a wannan lokacin tunda su masu wannan martaba su suna da su kuma a yaki su wadanga masu wannan garin su ake sa gaba tare da kakakin nan nan kwanne zanza ta taya su ake tura gaba
ana so a yi galaba
a wannan lokaci
to doko muna bayani cikin martabobin garin na shi wannan rere da an ka ce da rere isa duci amma babu wanda da izinin shi debo shi kawo shi gida dai
to shi wannan reren sai a ce wani ikon Allah ne tunda ni dai na zaga wuri a cikin Niger ma har kasashen waje na je Mali amma ban taɓa ganin rere karkashin duci ba yan ba wanga ba kuma shi martaba shi wannan riran lalle ba a ci bai da martaba akwai martaba gare tunda akwai aljannu a karkashin shi ko saman shi ake cewa shi wannan riran tunda a lokacin abinda mun ka sani ba kai hawar riran nan kai kirari baka samu wata matsala ba amma yanzu ne abun
yanzu ana
iya a ruku tana yi mu dai yanzu da yan gari
kun yi ba sun ce suna hawa bisa ya hanyar ruwa
yanzu ma haka ba su zo su fitar kada da sagari shi
to amma dai bo a gida ita har yanzu ba fara
to har yanzu dai ba fara ba ni dai a nan sani dai ni dai ban san ba in dai akwai wani wanda ya jara ba Allah ya gani ko abin ya zazzama haka nan ni dai a nan sani dai babu wanda ta debo shi
to shi wannan rere an ce idan aka debo shi ana iya hada cikin wata matsala wace irin matsala ce
to ni ban san ba ko wace irin matsala ce amma kware tana ya tashi a da yanzu a can shekarun ba lalle haka mun ka ji ana gani
kuma tsoron haka ya sa ba a debowa balle yanzu a san martaba har yanzu akwai ta kuma
yanzu kai babu wanda ke iya su jara ba tunda ana jin tsoron wannan abin
to ana iya cewa shi reren kuna sa mai yalla ko wasu dan su daga tsakuwa kasashen waje don ɗaya gani ne a zaka yadi ba shi
masu zakwa har tura ma suna zuwa wurin su je su yi yan hotuna su koma
to yanzu in an ka tabka ruwa misali yalla ruwa ba su wuce da reren to daga shi karkashin duci ne
wannan reren in an kai ruwa wani iko Allah ne yanzu in an kai ruwa yau an kai ruwa in ka je za ka ganin wannan reren yana turo ko kuma ba ruwa ba su shika shi ma wannan reren ruwa ba su shika shi
ko an yi ruwa bai shika
sai dai wani wannan wurin ko an yi ruwa bai shika
muna ai musan yalla wannan gari na ku akwai wata matsala wadda a gare shi wadda yake son nan da nan hukumomi su a gizo ai maza a taimaka muku game da wannan matsala
to muna da matsala sai mu ce tunda ai shi gari ba cha ba matsala tunda akwai wuraren da ruwan mu na yanzu waɗanda muke sha har yanzu wani jiyoyi muna son mu samu furaje kuma wanda eh murzaje saboda mutane su samu ruwa tsarkakan fis na sha
game da wannan matsalar tarwa da ce rasa mangu ke fama da ita wadda hakimin garin yayi muna bayani na tuntubi malam Abdu Muhammadu magajin garin birnin Kwanni wanda a karkashin hurumin sana wannan garin yake a karkashin da'irar birnin Kwanni domin jin shin haza yi a magance ma waɗannan jama'a wannan matsala
kana gode lokacin Haruna mun bako da ka bani wannan dama na in yi wanga bayani bisa ga matsalar gata ruwa da akwai cirasa mangu to wannan matsala mun san da ita kuma tunda mun ka zaka mun dauri niyya insha Allah ba cikin bata lokaci ba zamu daidaita wannan matsala tunda sun san da cirasa gune akwai wannan mini addiction do potable babba to bata da girman da za ta gama garin biyu me mun samu cikin program divergence za a yi cirasa gune babba mini addiction do potable wanda za ta gama cirasa din biyu yanzu haka an yi diyawo din an ba da kudin wannan aiki yanzu jira ne ake dan kwangila yazo yayi wannan aiki za a hada wadannan garuruwa biyu don ka da cirasa guni da cirasa mangu za a hada su sai wannan mini addiction do potable ta hada Lebe village kuma ita wacce in mun ka sai mu debe wannan mini addiction do potable wanda a gari mu wannan dan karamin shaton
wancan bowl
da an karami wanda akwai cirasa guni sai muna dibe da hammun zana ma wani gari inda muke son mu kai shi mai zan tabbatar ban mutanen cirasa insha Allah cikin yan kwanakin ga wannan matsalar ruwa zai zama tarihi gare su kuma zamu kula insha Allah
masu sauraron mu anan muka zo karshen wannan shirin na da dan gari wanda ni Haruna Mamman Bako na shirya na gabatar daga nan gidan radio Niyya FM dake birnin Kwannin Shanguriyar Nijar kasancewa shirin na zuwa ne a karkashin haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da gidajen radio ka daban-daban kuma daga nan sai in ci muku sai kuma wani jikon idan fa Allah ya so
to madalla Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu.
Shay.
da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.